الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيمتنا شاهدوا قوة الربيع الثاني جرى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على مكة ومدينة دبو نيا دليه لدأربعين دير ودى تيديد دا عشرين دا ترى قوة قوما ميلادية تدبو بيو دا عشرين دا وكو كما ريان دا مكسابة حدوى وانا مجلسي من البركة نمصحبين أمير بكتبين وانا مقوى تهوسا وزورة أسكن برنن كانوا ومنشيق بدا كاراتو أسكن لتا في فن التعامل بين الزوجين لتابي نيدك تتونا وقما دا ينين zamantakewa tsakanin ma'aurata. Wannan littafi babban malami Muhammad Siddiq al-Manshawi al-Rama shi ne wanda ainihin wato ya wallafa littafin. Wannan kuma shi ne darasi na 19 a cikin wannan littafi mai albarka. A darasin da ya gabata mun yi karatu a gabar annafaqatu ala al-iyal, wato magidanci ya zamto yana kula da iyalinsa wajen ciyar da su, tufatar da su, ilmantar da su da kuma sauran bukatunsu na yau da kullum, gwargwadon wato gwargwadon samunsa, gwargwadon karfinsa. Wannan nauyi ne da Allah ta'ala ya dora shi akan magidanta, ba akan matan gida ba. Idan mace ta samu dama wani lokaci tana da wata yadda mata tokara ta yi ihsani, wannan babi ne na ihsani. Amma babu inda musulunci ya ɗauki nauyin gida ya ɗora akan ainihin wato mace. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah madaukakin sarki ya ce akan mai gida wanda aka haifa masa yaya, to ɗaukan nauyin yayan da ɗaukan nauyin uwar yayan, wannan shi Allah ta'ala ya dora wa bil ma'ruf, gwargwadon abin da yake sananne a shari'a. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar game da ciyar da yara ko yaya da kuma matan aure. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadithin da mun karanta, hadithin Muslim, ya nuna cewa babu kudi mafi falala da mutum zai kashe fiye da kudin da ya kashe wajen hidimtawa iyalinsa. Idan mutum ma'abocin kwadayin lada ne da falala mai tarin yawa a wajen Allah, to kada ya zamto an same shi da sakaci da rashin kulawa game da al'amarin da ya shafi iyali. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar, ya kuma tsananta kware da gaske game da rashin ɗaukan ɗawainiya da kuma nauyin gida wajen ciyar da yara da kuma kula da rayuwarsu da kuma mata. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. To wannan din mun tattauna shi a darasin da ainihin wato ya gabata. Har Ibn al-Mubarak yayi wata magana mai tsada, yake cewa zaman ribadi da yake yi, wato mutumin da magidancin da ya zamto mai kame kansa daga roko ko bara, mai kame kansa daga ainihin wato sabon Allah na alfasha, ma'abocin iyali da tarin yaya, ya tashi cikin dare ya zagaya inda yayansa suke bacci ya ga sun fita daga cikin gidan sauro ko kuma sun bude daga wato sun fito daga cikin mayafinsu na rufa, ya lullube su. Abdullahi ibn al-Mubarak ya ce wannan aikin da mai gida ya yi ya fi falala fiye da wanda yake filin daga, kuma filin daga ma yana can kan kusurwa, inda in makiyasin nauso su za a fara cin karo ko arangama da su. Wannan yana nuna cewa lallai dawainiya da kuma kula da al'amarin iyali ibada ce mai girman gaske, mai tarin lada in an sarkake niyya a cikinta. Malai yace amma fa duk da wannan bayani da malai yake ta yi don ya inganta rayuwar ma'aurata, a samu kyakkyawan gida mai kyakkyawan wato tsari da kuma buga misali na rayuwar aure ingantacciya irin wadda ta dace da addinin Musulunci, to amma fa kada mutum ya kuskura ya fifita matarsa akan mahaifiyarsa ko akan mahaifinsa. Wannan shi ma malam ya yi doguwar tattaunawa akan wannan, inda yake cewa da mahaifinka da mahaifiyarka waɗannan su ne asusu da bankin kyawawan ayyuka. Kuma sai malam ya yi wata magana mai hikimar gaske, ya ce ka zame wa uwa da uwar, wato uwa da uba, kamar yadda kake so ‘ya’ya su zame maka, in wato irin kulawa da yanda ya kamata ka martaba ka mutunta ka darajanta iyayenka, to kai yanda kake so kai ma yayanka su ma, da haka gurgurdan yanda ka kula da su, gurgurdan yanda Allah ta'ala zai baka yayan da za su kula da kai, gurgurdan yanda kai watsi da su, kai ko in kula da su kake shiga cikin al'amarin su ka basu su cikin wahala, gurgurdan kuma yanda kai ma yayanka za su dandana maka ko da Allah ya kiyaye. Mun karanta ayoyi kamar wa kadara buka Allah ta'budu illa iya, kamar hadisin da wani mutum yazo yace man wato yake cewa ya rasulullah man abar, ya faɗi yace ummuk har sau uku, sannan yace summa abuk, ko ummuk sau uku sannan yace summa abuk. To wannan din mun tattauna game da ainihin wato yanda ya kamata, har mun kawo wata yar takaitacciyar kissa ta Muhammad ibn Sirin irin yanda yake magana da mahaifiyarsa cikin ladabi da girmamawa. Sannan ma da ya kawo mana wata kissa ta Kahmas ibn al-Hasan at-Tamimi, shi ma yanda ya zabi kunama ta cije shi ko ta harbe shi akan ta je ta samu mahaifiyarsa ta cije shi ko ta cije ta ko ta harbe ta. To wannan, sannan mun karanta kissar Mis'ar, shi ma kusan duk karatu ne wanda mun kuma maimaita shi a karatunmu na ainihin wato ahkamu birrul walidain cikin littafin Muhammad Salih al-Munajjid rahimahullah. Da haka yau za mu tashi kan daidai gaba da malamin yake cewa iyyaka wa tarkil jumaa, qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Malamin yake cewa iyyaka wa tarkil jumaa ko wa tarkal jumaa, wato a hirdinka da watsi da abin da ya shafi mu'amalantar iyalinka mu'amala ta aure. Kada ka kuskura a matsayinka na magidanci a ce ka yi watsi, ka ki ba da kulawa game da abin da ya shafi mu'amalar aure tsakaninka da iyalinka. Yau kuma bulaliyar da malam zai yi, to zai yi wa magidantan da basu damu ba, ba su da kulawa, ba su mahimmantar da abin da ya shafi haƙƙi mafi girma cikin haƙƙoƙin auratayya, shine biyan buƙata irin ta aure. Qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce wa lahunna mithlul ladhi alayhi nabil ma'ruf, wa lahunna su ma mata suna da mithlul ladhi alayhi na kwatankwacin irin haƙƙin da ke kansu bil ma'rufi, da kyautatawa abin da yake sananne a shari'a, kamar yanda akwai haƙƙin ka mai girma a kanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yayi ta jawo mata kunne game da kada su kuskura su zamanto masu sanda, masu laƙai-laƙai, masu jan ƙafa, masu nokewa da kwane-kwane wajen amsa bukatar wato mai gidansu a duk sanda ya bukace su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisai da yawa cewa fushin Allah da tsinuwar Allah da ta mala'iku ta tabbata ga matar da ta bujirewa bukatar mijinta lokacin da yake bukatarta. Mun karanta hadisai ko za mu karanta wasu ma a can gaba cikin wannan littafi mai albarka, irin yanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna cewa ba karamin laifi bane, bal ma fushin da miji zai kwan yana yi sakamakon kin amsa kiransa da matarsa ta yi, to kamar ta jawo wa kanta tsinuwar Allah ne da na mala'iku da ta mala'iku. To wannan haƙƙi da aka yi ta jawo mace kunne cewa lallai koda tana kan frampine, ma'ana kaskon soya a ainihin waina, mijinta ya kira ta, to kada ta ce sai ta sauke. Wannan duk zamu karanta a can gaba. To wai shi namiji shi kadai yake da wannan haƙƙin na duk san da ya ga dama, duk san da yake so, ya zo ya nemi biyan bukatar matarsa, kuma ko me take an ce ta hakura ta ajiye ta amsa ainihin wato wannan bukata ta sa, wannan haƙƙi shi kadai yake da shi, ita ba ta da shi. Sai Allah ta'ala ya ce a ko alama walahunna, su ma fa matan suna da haƙƙi mithlul ladhi alayhinna, kwatan kwacin irin haƙƙin da ke kansu, bil ma'rufi, gwargwadon abin da yake sananne a shari'a. Yanda kake da haƙƙin a gamsar da kai, tana da haƙƙin a gamsar da ita. Yanda kake da haƙƙin ta baka kulawa ta wannan bangaren, tana da haƙƙin ka bata kulawa 100% ta wannan bangare. Wannan shine abin da aya take nufi. Dan haka idan take amsawa ta bakka cikin wani hali mara dadi, yanda aka ce Allah zai fushi da ita, to ka sani kai ma ba wai wani mutumin kirki bane in kake amsa gayyatar ta ko kake amsa bukatar ta a daidai lokacin da take da bukata. Domin irin wannan haƙƙin haƙƙi bai fi haƙƙi ba, kana da shi tana da shi. Kamar yanda kake da haƙƙin ita ma tana da wannan haƙƙin. Dan haka abin da yake wajibi a kanka ka bata wannan haƙƙin, abin da yake wajibi a kanta ta baka wannan haƙƙin. Suratul Baqara aya ta 228. Fa idza kana laka alaiha haqqun fi ishba'i ragabatika, idan har kana da haƙƙi akan matarka na ta amsa kiranka wajen kosar da bukatarka da sha'awarka, falaha alaika mithlu zalika, daka in ta cutar da kai a can Allah zai kama ta, to haka in ka zalince ta ka bujire mata, ko dan ba ita kadai bace ka karkata wani bangare, dama wannan akwai hadisin da ya nuna cewa wanda yake irin wannan zai tashi ranar tashin alkiyama a cikin wani mawuyacin hali. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Ko kuma a ba ma ita kadai din ce, amma kawai kai ka dauka bukatar ka ita kadai ce bukata, san da bukatar ka tazo shikenan, ita ba ta da damar ta bukace ka. Sai ran da kaga dama kai kuma kai taka ta ciyo ka ta kawo ta kawo ka, kai kuma a nan lokacin kake iya kawo mata hadisan idan mutum ya kira matarsa take amsa la'anat al mala'ikatu hatta tusbiha, to sai ana so a gaya wa magidanta yanda suke da wannan haƙƙin, to matan su ma suna da kwatankwacin irin wannan haƙƙin a kansu. Wa iyyaka an tuharrima nafsaka min thawabil jima', ka kiyaye haramta wa kanka ladan samu, wato ladan, wato ka kiyaye haramta wa kanka samun ladan kusantar iyali. A cikin kusantar iyali akwai tarin lada da mutum zai samu, ga lada ga lada, ka biya bukatar sha'awarka ka kuma samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wa fi budi ay farji ahadikum sadaqa, a cikin biyan bukata irin ta saduwar aure tsakaninku da iyalanku akwai ladan sadaka. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Zar, dogon hadisi ne inda talakawan sahabbai suka kawo kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa masu kudi sun kwashe lada, suna yin sallah kamar yadda muke sallah, suna azumi yadda muke azumi, sai dai suna ciyar da dukiyarsu, suna yin sadaka da dukiyarsu, mu kuma bamu da dukiya, bamu da abin da zamu yi sadaka, bamu da abin da zamu gina masallaci ko makaranta ko gina burtsatsai ko taimakon marayu daga jeyu, duk bamu da wannan kudi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to in banda abunku, a walaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, kuma Allah ba ya sanya muku wasu hanyoyi da za ku samu sadaka ba, sadaka ba sai da kudi yake yin aikin da za a samu ladan sadaka ba. Inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa wa kulli tahmidatin sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa wa amrin bil ma'ruf sadaqa wa nahyin an munkarin sadaqa. Sai annabi yace wa fi budi ahadikum sadaqa, baka bada ko anini ba, bata bada sadaka ba sai kuka kusanci juna, kuka biya wa kanku bukata, kuka kare kanku daga fadawa alfasha. Annabi ya ce wannan aikin da kuka shi ma akwai ladan sadaka a cikin sa. Qalu ya rasulullah, sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah, ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu biha ajr, yanzu dayan mu zai zaike wa sha'awarsa ya zo ya biya bukatar sha'awarsa da iyalinsa kuma ya samu lada. Nurun ala nur kenan. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ara'aitu, to ku bada ku bani labari, ku gaya mun law wada'aha fi harami, yanzu da wannan sha'awar tasa da ta ciyo shi zuwa yayye biya bukatar sha'awar sa ta hanyar haram, yaje yayi zina, akana alaihi wizrun, ba akwai tarin zinubi akan sa ba? Qalu bala, suka ce haka abin yake a maikin Allah. Qala, sai ce wa kadhalika idha wada'aha fil halal kana lahu fiha ajru, manzo Allah yace haka ma idan yaje ya biya bukatar nan tasa ta hanyar halal, ta hanyar matarsa ta aure, yana da lada. Wannan hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito shi, hadisi na ainihin wato 1006. Wa min darifi ma rawat kutubul adabi, yana daga wato abubuwan ban sha'awa, abubuwa masu ban kai, shine darif, I mean ahsani kenan, yana daga mafi kyau, mafi ban kayan mara wat kutubul adabi, abinda littattafai na adabi suke ruwaitowa, anna a'arabiyan, wani balaraban kawai kana ya kasance, kullama aghdaba zawjatahu, duk sa'an da yayi wa matarsa abin da ya fusata ta ya bata haushi, salaha bil jima'a, sai ya zo ya nemi maslaha da ita ta hanyar biya mata bukata irin ta aure, kaji ya hikima, duk san da yaga ta dau zafi, ta dau dumi, al'amarin ya rikirkice, ya bata masa, ya bata mata rai da yawa, to in ya tashi sai ya nemi sulhu da ita, sai ya nemi maslaha da ita bil jima'a, ta hanyar ainihin wato rayuwar aure. Fataqulu, ita da kanta tana cewa, kullama aghadabani ja'ani bi shafi'in la astadi uraddu, duk sa'an da ya bani haushi sai ya bani cin hancin da bana iya kin karba, a gane ko? Ko ja'ani bi shafi'in, sai ya zo min da dan neman alfarma, la astadi uraddu, wanda wannan dan neman alfarma ba zan iya watsi in ki karbar alfar fita yin da yayi na neman alfarma ba, kaji maganganu irin da hikima, abayta ashe kaga ana neman lalamu mace a kwantar mata da hankali, a bata hakuri akan wani laifi da aka yi mata, to yau ma malam gashi ya sake ba magidanta wata hanya, ana neman maslaha da zaman lafiya da kwantar da hankali ta hanyar ainihin wato rayuwar aure da iyali. Wadata yaumin, wata rana, araba Salmanul Farisiya radiyallahu anhu anna ummat Darda radiyallahu anha tarikatan lizina, kasan Salman, Salmanul Faris, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla yan uwantaka tsakaninsa da Abu Darda, lokacin da aka je Madina ya kulla ukhuwa islamiyya, to ya hada Salmanul Farisi da Abu Darda, yace wannan dan uwanka ne duniya da lahira, to da haka sukan ziyarci juna. Wata rana Salmanul Farisi sai ya kawo ziyara gidan Abu Darda, sai ya ga anna ummat Darda, sai ya ga ummat Darda matar gidan kenan radiyallahu anha tarikatan lizina, ta daina yin kwalliya, ta daina makeup, ba jambaki, ba jagira, ba hoda, ba foundation, duk babu, ba ainihin wato wato babu eyeshadow, ba eyeliner, duk babu waɗannan abubuwa, ina fata an gane, duk ta daina sa, duk ta jingine su, ba fankeke, ba gazal, duk ta daina amfani da su, ta ajiye su. A'a, to ai kaga da matsala matar aure a same ta, saboda a musuluncin kaga mace ba a cikin ado ba, to ta kama take. Shi yasa da yawa mata a gidaje mazajen su da ransu, amma suna nan suna ta kama, Allah ya shirye su, Allah yana gaya ma ka shiga gidaje ka ga wata yanda ka san je sai ci a jikin ta, kullun wannan riga ita ce a jikin ta, kamar wata ya kwallo kullun zai ta sa wannan kayan, ba canji, in ka ga an dan canza wani kaya to sai dan za a je unguwa, ga wata ta kware da caskure ga in gaya ma, ka ga dan kwalin daban, rigar daban, zanin daban, caskure ga kenan, ina fata an gane. To da haka abu ne wanda ya saba wa al'ada, a shiga gida a ga mace kaca-kaca, a same ta babu tsafta, a same ta ba ta yi ado ba, saboda ita dama can tun da Allah ya halicce ta yar ado ce, kuma babu tashin hankali irin a ce hoda ta kare, a ce bajin baki ba to wannan mace ta shiga cikin wani mawuyacin hali. Shi za ka shirya yanda kake kawo abinci da kaza da kaza dole sai kana kawo wannan kayayyaki. Awa man yuna sha'u fil hilya wa huwa fil kisami ghayr mubin. Karamaka Allah a ce tun nan ne ba ku kuma kawo ba. To abin nan tokar murhu kake so ta dinga shafa. In tana so tana so ta danyi kanshi ta kyau wai dai ita za ta dinga siya ta dan tattara kudin ta tai. Wata mata ce in kuma ta yin ba zai ce ta yi kyau ba. Ba fa da kudin sa ba da kudin sa da kudinta ta yi kyau amma wai saboda dabar dan bukuli ne ya ce ta yi kyau amma ta ji dadi shi ma ba zai fada ba. Da haka Salman al-Farisi ya ga matar Abu Darda babu ado. Kayan adon nan da ta aje ta dai ne. Faƙala laha sai Salman al-Farisi ya ce da ita, Malaki, me yasa ne kike kuwa? A ce mace matar aure ta zauna haka kamar ba matar aure ba, babu gyara, babu ado, babu kwalliya. Qalat bi asabin cikin takaici da bakin ciki sai ta ce, Akuka Abu Darda, laysa lahu hajatun fi dunya. Dan uwanka Abu Darda shine bai da bukatar wasu abubuwa irin waɗannan na duniya. Zalika mata'ul hayatid dunya dan almar'atu sadiqah ya baya bukatar wannan duk kulliyar da sai na fahimci duk in nayi a banza ba ma sakaban sa. Ba shi da bukatar irin waɗannan abubuwa gaba daya shi yasa sai na daina. Fa fahima Salmanu almurada. Tana dan wannan takaitaccen magana tace ai akhuka Abu Darda laysa lahu hajatun fi dunya ka san su akwai hikimar zance kuma su kuma wanda ake musu magana za ga akwai saurin daukan haske kaga bai nemi kaman yaya me kike nufi da haka kawai ya fahimta dan uwanka Abu Darda ba shi da wata bukata bai da bukata wani abu a wannan duniya da haka da ya fahimci me take nufi wa ataba Abu Darda ala taqsiri fi haqqi ahlihi wa raddihi an nan take Salman al-Farisi ya zargi dan uwansa ko abokinsa Abu Darda ala taqsir yace wannan gaskiya gazawa ce fi haqqi ahlika gazawa ce game da haƙin iyalanka ita kuma kwarewa a rayuwa shine fa'ati kulli haqqin haqqahu ba kwarewa irin duk wanda yake da haƙi a tattare da kai ka bashi haƙinsa shi yasa annabi yace inna li nafsika alayka haqqan wa li zawjika alayka haqqan wani zaurika alaika haq annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai kanka kana da haƙi akan kanka matarka tana da haƙi akan ka ƴaƴanka suna da haƙi akan ka makotanka suna da haƙi akan ka baƙonka yana da haƙi akan ka ka bawo kowane ma'abucin haƙi haƙinsa kamar ina ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne game da shi kansa Abu Darda domin akwai hadisin da aka ce Salman al-Farisi ya zo ya same shi kullun azumi yake kuma kullun daradar sallah yake da haka ya zo sai ya kama abinci sai ce muci mana sai ce kamar ya muci in ci ai sai ce ka ci sai ce kamar ya ka kawo mu abinci ka ci ci kai ba sai ce shi ya zuke ki ya ce to ni ba zan ci ba sai ka ajiye azu to shi kuma su kuma a kara irin ta zamantakewa irin tasu sai yake ganin ya ce ba zai ci ba bai ci ba sai ya hakura da azu bayan haka dai ba ransa yana so ba haka ya ajiye azumin kawai kenan suka ci abinci dare ya yi an sallar isha kawai sai gashin fa da duma yace ya me faru sai ce a sallah zai fara yace wallah baka yi sallah ba to me kake so in yace ka shiga gida wajen iyalinka nan ma dai ba dan yana so ba yace to dai ya ga wannan bakon da ya mai matsi ne sai je kai shi kara wajen Annabi sai ya ce to ai ni ka gara ma da ka zo nan ya makin Allah ka ji yanda yake da gidan sai ya ce ya fi ka gaskiya sai Annabi ya ce ai ka ji wane da kana da haƙi akan kanka matarka tana da haƙi akan ka ƴaƴanka suna da haƙi akan ka ka ba wa kowane ma'abucin haƙi haƙinsa to kaga anan ma sai Salman haka ake san abokai in dai kai aboki na kwarai ne da kaga abokinka a tsarin gidansa ba daidai yake tafiya ba ka zarge shi akai ka nuna mai ba daidai ba ka ce gaskiya na da naje gidanka na ga wani abu gaskiya ba daidai ba yanzu haka kake wa iyalinka a wannan zalunci ya kamata ka gyara in ka haɗu da Allah haka wallahi Allah ta'ala ba zai daga maka kafa sai ka gyara wa mutum kaga shi ma yana ganin haka tace ai to ai ya zan yi tunda shi baya bukatar wannan adan da kwalliyar sai tace a sai tace ai ko za a yi magana da haka ya zarge shi sosai ce dan me
in ka san baka san wayannan abubuwan na rayuwar me yasa ka aure ta in mutun duk abu mai sauki ne duk mutun ba akwai bayin Allah ba duk suka yin aure suka yi ta bauta Allah suna ta hidima ga addini in baka da lokacin da zaka zauna kai mata kwalliya ta kyau kai kyau ta gani ta yaba ka zauna ku hira da ita ku yi nishadi ku tafa duk kana ganin wannan bata lokaci ne bata isa ba wai ce ka aure ta ha fa za ka ga sai kai koyi da irin su shekul Islam Ibn Taymiyya kaje kai ta amfana da musulunci ka tafi jihadi kawai fi sabilillah Allah ya baka lada a gane ko kai koyi da irin su Imam Nawawi irin su Ibn Jarir al-Tabari duka ga jumajuman malamai ne shi sa Abdul Fattah Abu Qudda al-Litabi ya musu al-ulama al-ussab alladhina atharu al-ilm ala az-zawaj malaman da basu taba aure ba sun fifita rayuwar ilimi akan ainihin wato aura iya ka kawo su da yawa suna nan a ciki amma matukar ka yadda cewa zaka aura to al'ala gafata malam dole ka zama flexible dole ka dan dinga adjusting ka lankwasa nan an kaga hali yayi amma ka zama kawai sakake baka lankwashewa ai kaga da matsala an gane ko yawa da haka Abu Darda ya zargi abun Abu Awaito abunan Salman al-Farisi ya zargi Abu Darda ala takasiri yafi haƙi hali yace gaskiya wannan takaitawa ne da gazawa wajen haƙin iyali wa raddihi anhu kuma da raddin da yayi akan lalle sai ya koma yanda ya kamata atati imra'atun ila amir al-mu'minin Umar bin al-Khattab ga wata kisa ita ma da zamu karanta ainihin kisa Imam al-Qurtubi yake cewa zakara Zubair ibn Bakkar haddathani Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami am Muhammad bin Ma'bad al-Ghifari qala yace atati imra'atun ila amir al-mu'minin Umar bin al-Khattab yace ana nan wata rana muna zaune sai ga wata mata ta zo wajen Amir al-Mu'minin Umar bin al-Khattab lokacin yana khalifa radiyallahu an fa qala sai tace ya Amir al-Mu'minin ya kai sarkin mu'minai inna zawji yasumu an-nahar wa yaqumu al-layla wa ana akrahu an ashkuhu ilayk wa huwa yaqumu bi da'ati Allah azza wa jalla tace ya Amir al-Mu'minin ai mijina ba dama inna zawji mijina ba dama masha Allah yasumu an-nahar da rana azmi yake kullum wa yaqumu al-layla da daddare gaba ɗaya daren kiyamul layli yake wa ana akrahu an ashkuhu ilayka kuma bana son in yi korafin kawo shi zuwa gare ka wa huwa yaqumu bi da'ati Allah al-halin na dace da muji mai tsayuwa akan bin Allah madaukakin sarki sayyidina Umar ya dauka ya botai fa qala sai ce jazakillahu min musniyatin ala zawji kai Allah ya sa irin wayannan mata irin ku ake so Allah ya saka muke adalai irin mata ne masu yaban mazajen su fa ja'alat tukarriru alaihi al-qawl ita kuma sai maimaita masa zancen take tana ai inna zawji yasumu an-nahar wa yaqumu al-layl wa ana akrahu ashku aw ana akrahu an ashkuhu ilayka wa huwa yaqumu bi da'ati Allah azza wa jalla yace ah masha Allah irin ku ake so mata masu yaban mazajen su ita kuma sai maimaitawa take wa huwa yukarriru alaiha al-jawab shi kuma sai sake maimaita mata amsar yake wa kana ka'ab ibn su'ur al-asad hadiran akwai wani cikin ƴan majalisar sayyidina Umar ana kiransa Ka'ab ibn Su'ur al-Asad yana gurin faqala lahu sai ce wa khalifa ikidi ya Amir al-Mu'minin da baina hawa baina zawjiha Amir al-Mu'minin ka fahimci yaran magana matan nan kai mata hukunci kara ta kawo kai mata hukunci tsakanin ta da mijinta kiliya hannun da muke faqal sai ce wa hal zakarat kaban kaji ka kai kuma kaji ta ambaci kawo kara a cikin bayanin ta kaji ta ambaci kawo kara fa qala sai ce to bari in ga ma an baka fuskanta ba inna ha tashkumu ba adati zawjiha an firashiha korafi ta kawo complaint ta zo da shi ne yanda mijinta ya kaurace yayi nesa da shimfadarta ba ruwansa da ita kuka ta kawo da kara na kauracewar mijinta da nisantar shimfidanta da yayi wata dulubu haqqaha bi zalika shine tazo tana neman haƙƙin ta akan haka ya mutun zai auri mace kawai aje ta ba ruwansa da haƙoƙinta na aure ai ba zai yi ba ko kuma mutum ba shi da lafiya shikenan ita ita tana da lafiya sai ga mutum ya ajiye mata shi ba shi da lafiyar da zai iya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wanda yake da ba'a a cikin ku ya aure abinda malamai suka tafassara ba'a din nan shine sana'ar da zaka iya rike ta da kuma lafiyar da zaka iya mu'amalanta ta na fata an gani faqala lahu umar radiyallahu anhu umar radiyallahu anhu sai yace da shi amma in fahimta zalika to amma ko in har haka ka fahimta ka fahimci wannan faqadi bainahuma a to na dada ka kai hukunci tsakanin su tunda har ka gano wannan to yi hukunci tsakanin su faqala ka'ab sai ka'ab yin sura al-asad yace alayya bi zawji yace aje a zo min da miji fa hudira sai gashi an kawo shi faqala sai yace inna imra'ataka hadhihi tashkuka wannan matar ta kaga ta nan ƙararka ta kawo ashe ba laifi bane mace ta kai ƙara inda take ganin za a yi wa mijinta bayani ya bata hakinta to wani sai ya zama dan sababi wai ta faɗi sirrinsa sai dai ta kwata dinka zama cikin takaici da bakin ciki bata isa ta faɗa ba in ta faɗa kuma sababi zai tayi ta fitar ita bata da sirri ta je ta gaya wa mutane ta ai duk sa'an da amari ya zama haka to babu laifi a shawarci waɗanda ya kamata dan su bada mafita amma zama mutum bai koma ya ci gaba da mu'amalantarta ba ita kuma tana da wannan matsalar a ci gaba da tafiya haka wannan ba daidai bane wannan ya jefa mata da yawa cikin aikata laifuffukan da a kurce su ba halin su bane da yawa an samu matsaloli sun faffaro wanda mazaje sun yi sakaci da wannan wajibin har matansu sun fara kulla mu'amaloli da wasu mazajen daban a ƙarƙashin auransu da haka mutum ya ɗauka kawai ya kawo abinci ya aje ya kawo kaza abubuwan bukata ne da kullun ya gama da haka dan me yasa za a dame shi da wani korafin kaza kaza ba dai ya kawo abinci ba ba ya kawo kaza ba ya kawo kaza ba ina fata an gane قال اقصرت في شيء من نفقتها كاجبا tun a wancan lokaci akwai irin wannan tunanin sai ce a tambaye ta na rage na tauye mata wani abu na ciyar wata abinci ba na bata abinci ta ce tana korafin ta kawo ni ƙara ne tana ganin ko tana korafin na rage wani abu na abinci ciyar da ita ba na iya ci da ita fa qala la ka abin ce ba wannan bane faqalat almar'a matar tana zaune sai ita ma sai ta saki sai ta saki magantuwa sai ta ce ya ayyuhal qadil hakim rushida alha khalilun an firashi masjidu ko ya ayyuhal qadil hakim rushdu alha khalilun an firashi masjidu naharuhu wa layluhu ma yarqudu فلست في أمر النساء أحمد زهده في مضجعي تعبد فقد القضايا كعب لا ترجد أنا مهلي ميتبا تناجي يا فارا تو بانا بتاتي باها باتا بنشني كوا كوا أبند نرقية جاتا بتا أبنا sayace ya ayyuhal alqadi kawai sai ta sake magana ta ce ya kai wannan mai alqadi mai hukunci wanda Umar sayyidina Umar khalifa ya nada ka kai mana hukunci alhakim mai hikima rushduhu wajen shiryarwarsa alha khalilun masoyi ne yayi watsi da an firashi wato alha khalilun an firashi masjidu wurin sallar masoyina ne ya shagaltar da shi ga barin shimfiɗa ta ka gani alha khalilun an firashi masjidu ma'ana masallaci shi ya ɗauke hankalin mijina daga barin shimfiɗa ta naharu ka ga dai da rana wa lailuhu da daddare ma yarkudu baya bacci baya kwanta falastu ni dai fi amrin nisa'i game da al'amarin mata a rayuwar aure wato lastu falastu fi amrin nisa'i ahmadu ni ba a bar yabo bace game da al'amarin rayuwar aure ta mata kawai gani nan dai kawai da rana azumi yake da daddare sallah yake ba shi da lokaci na baya zuwa kan shimfida ta zahadahu fi madja'i ta'abbudu ta'abbuduhu bautar da yake yi zahadahu ita ta sa shi ya guje ya kaura cewa madja'i gurin kwanciya ta faqabil qada da kazartar da hukunci ya ka'abu ya kai ka'abu la turaddidu karkai kai kawo karka kai ka karkai wani inda inda kawai kai hukunci me kake ganin ka dai ji faqala zawj mujin shi ma sai ya maganto sai ya ce zahadani bi farshiha wa bil hajal ya sa al hulal kujara ina sanar da ce hajal shine dai zahadani sa yace zahadani fi farshiha wa bil hajal an imru'un azhalani ma qad nazal fi surati an-nahl wa fi sab'i diwal wa fi kitabillahi takhwifun jalal shi ma sai da wazani irin nata sai mai da amsa da irin ma'aunin waka da tayi waka da shi sai ce zahadani fi farshiha wa fil hulal wato fil hajal kai yawa zahadani fi farshiha wa fil hajal an imru'un azhalani ma qad nazal fi surati an-nahl yake ta zahadani abinda yasa na kaurace fi farshiha na kaurace wa shimfidarta bana zuwa kwanta tare da ita wa fil hajal bana kwana a dakin angwancin mu kaga shi tun yana ango ma dakin amarci domin alhajal sun ce baitun yuzayyaru dakin da aka kawanta shi lil arus saboda amarya bi thiyab da kayayyaki masu ban sha'awa wal asirra da kujeru was sutur da labulai shi yake kira da alhajal yace to abinda ya kauratar da ni shimfidarta ya kuma kauratar da ni dakin ta ma annimru'ud ni mutun ne azhalani ma qad nazala fi surati an-nahl abinda ya sauka cikin suratu an-nahl shi ya shagaltar da ni wa fi sab'i diwal da kuma abinda ke cikin surorin nan masu tsayi guda bakwai baqara ali imran nisa'i ma'ida an'am a'rab to wasu malaman suka ce yunus wasu kuma suka ce da tauba da kuma anfal ahadi wayannan surorin yace in ya karanta su suna girgiza shi sai sun ke da al'amarin duniyar nan waɗannan surori da suratul nahl in ya karanta ta yace to waɗannan sune in yana karanta su gaba ɗaya sai ya manta ma yana da mata sai ya manta da ita kawai gaba ɗaya ya shiga in ya shiga cikin sallah yana qiyamul layl yana karanto waɗannan surorin kaji ba bayin Allah shi ibada ce ta shigaltar da shi ma ba wai wanda kawai yake ba haka an gane ko fa qala ka to yanzu alkali ya ji korafin yawa fi kitabillahi karashin baitin ko sannan wa fi kitabillahi a cikin littafin Allah takhwifun jalal akwai ban tsoro mai girma in dai kana karanta littafin Allah akwai abubuwan ban tsoro kuma aljalal ban tsoron ma mai girma a cikin littafin Allah kenan takhwifun jalal fi kitabillah akwai ban tsoro mai girma a cikin littafin Allah to yanzu shi Ka'ab ya ji korafinta ya ji shi kuma hujjar da ya dogara da ita ta kaurace wa shimfidar matarsa baya kula ta baya kwanciya tare da ita faqala Ka'ab sai ya ce inna laha alayka haqqan ya rajul tusibuha bi arba'in liman aqal قضية من ربنا عز وجل فأعطها ذاك وداع عنك لعلل هذا شيء ما سيبدرن أسلوبا سدك سيأك تفاحك شيء سأكي كاو إرن وانا أتكين لتفاق عدم يأتي إن لها تو أكرمك الله من إبادة الله يساك على الخير كما أبند أكي إذن يا إيدي تو أماك سني إن لها عليك حقا wannan baiwar Allah da ka auro ta tana da haƙƙi a kanka ya rajul ya kai wannan mutum to tusibuha fi 40 yadda za a yi kasadu da ita cikin kwana hudu shine tusibuha ka je ka rayuwar aure da ita fi 40 a dauka kana da mata hudu liman akila ko akal ga wanda ya hankalci me yake nufi ma'ana shi yanzu ka abin da ya hukuncin sai ya dauka kaman wannan bawon Allah matansa hudu idan matansa hudu mu dauka kwana daya ki kwana biyu yake raba musu yau da gobe ya ci sallar sa da dare ko yawa yau da gobe yawa kwana biyu shine yana ce da yau misali ai yawa misali kenan shine yau da gobe ka kwana biyu kenan ko to kuma jibi da gata ka kwana nawa hudu sai citta da sabuwa ne ko so an fahimta to shi ma ka kwana shida kenan ko duk ya ita sallar sa amma ran kwana na bakwai da na takwas to ba sallah zai bai je ba matarsa hakinta na fata an fahimta to kaga wannan shi azumi ya bai da matsala tunda da rana ne kuma dama shi yana da iya lokacin sa ai kaga abin da yake da rana ya azumi da daddare kuma ya yi sallah na fata an gane to kaga yana da rana ta sace yana da tasarrufi da rana amma da daddare tana da haƙƙi idan kwana daidai ake yi kaga kenan yau gobe jibi ya ta sallah ita kuma ba ta da korafi domin yau an dauka yana ɗakin ainihin wato yana ɗakin gabas gobe an dauka yana ɗakin yamma jibi an dauka yana ɗakin kudu ita kuma ita ce mai ɗakin arewa to yanzu kaga ai ba za ta yi korafi ba ran da yake ɗakin gabas dan ba kirkin ta bane ba ta da bakin magana ran da yake ɗakin yamma dan ba ranar kirkin ta bane ran da yake ɗakin kudu ba ta da bakin magana inda take da korafi ranar ɗakin arewa yake zuwa ko kuma yazo ita da sallah ko kun fahimci me ka'ab yake so ya mata hukunci na ba ta an gane to shi sa sai yace tusibuha fi 40 zai ci gaba da mu'amalantar ta a dauka yana da mata hudu ne liman aqila qadiyatun min rabbina azza wajal ga wanda ya hankalci hukunci da dokar ubangijin mu azza wajal fatiha zaka wada anka al'ilal ka bata wancan haƙƙin nata ka bar kawo waɗannan dalilan da kake kawowa shine al'ilal ka daina kawo wasu illoli da wani dalili cewa kaza 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 a'a tunda dai har ka auro ta to kawai abinda shi hukuncin da kuma fa da gaban sayyidina Umar ake yi shi ikon Allah na farko ya gano ƙara ta kawo kuma gashi da aka kawo mujin aka tambaye ta kuma ta yi furubin lalle ƙara ta kawo mujin ya kawo hujjar da ta sa ya kaurace baya kwanciya tare da iyalinsa shi kuma Ka'ab ya ce to yanzu hukuncin da za a yi maka shi ne in kwana ɗaiɗai ne to kana da kwana uku tana da kwana ɗaya duk kwana uku naka kwana ɗaya nata duk kwana uku naka kwana ɗaya nata duk kwana uku naka kwana ɗaya nata ina fata an gane wannan kamar ba wani nassi bane ya faɗa haka game da rabon kwana wannan abu ne wanda ke yarjejeniya tsakanin miji da iyalansa matansa sun suka ce kwana daidai suka ce kwana biyu kuma da nisa wannan suka ce ayi mata sati wannan aje can ayi sati duk yadda suka aka tattauna ثم قال سنه سي كعب فشن بقي سي ان الله اباح لك من النساء اربع الله يا حلتا مك متا حدو فلك ثلاثه ايام ولياليهن ينزو كانا ديني اوكو دغرارنس تعبد فيها ربك كجي كبوتا وبنجينك ا cikin su ولا يوم وليله wannan baiwar Allah ita kuma tana da yini guda da dare daya to kaga mai tambayar azumi har azumin ma sai a hakura ranar ta sai a hakura da azumin shi ba an gane kaga tana da yawmun wa laila kaga yana da kwana uku ita kuma tana da kwana uku kaga wannan wata maslaha ce aka yi shi ba a hana shi ibadar ba ita kuma ba a danne mata na ta hakkin ba fa qala umar radiyallahu an sayyidina umar radiyallahu anhu yace wallahi ma adari min ayi amrayka a ajab yace wallahi ne cikin al'amuran ka guda biyu na rasa wanne ya fubirke ni amin fahimika amrahuma shin gano al'amarin nan nasu kara aka gano kan al'amarin nan nasu shi ya fubirke ni amin hukumika bainahuma ko kuma hukuncin da kai tsakanin su sayyidina umar abun ya kayyatar da shi hukuncin da ka'ab ibn surah al-asadi yayi yace wallahi cikin al'amuran naka guda biyu na rasa wanne ya fubirke ni shin da ka gano wanda kai shi ya fi burge ni ko kuma bayan ka gano hukuncin da kai tsakanin su shi ya fi burge ni sai ce izhab faqad wallaituka qada al-basara ka je na nada ka gwamna basara irin wayannan su suke zama shugabanni masu iya warware matsaloli an fahimta amma ka duba wani wanda shi ma matsalar gidansa ya kasa warware ta ka bashi shugabanci banda dagula al'amura me zai ba ina ba ta gani kaga sayyidina Umar yana gano wannan yace wannan ai abokan tafiya ne yace wannan ya kamata a bashi jagoranci yace ka je na nada ka qada'an alqalanci da hukunci wato alqalanci a Basra wannan kisa ka koma cikin aljami' li ahkamil qur'an mujalladi na 5 shafi na 19 a imam al-qurtubi ya kawo ta haka sa'id bin mansur a cikin sunan dinsa mujalladi na 2 shafi na 210 haka Umar bin Shubba a cikin tarihul madina mujalladi na 1 shafi na 403 shi ma ya kawo wannan kisar haka ibnu qudama al-maqdisi a cikin al-muguni a mujalladi na 10 shafi na 42 shi ma ya kawo wannan kisa ta ainihin wato wannan baiwar Allah zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu to yanzu duk wanda yake kaucewa ko yake nisantar iyalin sai san kuskure yake ga kuma abinda shari'a take nufi da zamantakewa irin wannan a dinga samun balancing na abinda ya shafi zamantakewa irin ta aure dan wannan shi zai saka kare domin daga cikin hikimomin aure ka kare matarka daga fadawa ainihin wato alfasha ta kare ka daga fadawa alfasha don haka waye gari ita tana kokarin kare ka daga alfasha kai kuma kana kokarin tunkuda cikin alfasha to wannan tilka idan kismatun diza ij'al al-jima'a ba'idan an uyunil abna sannan rayuwar aure ai nesa da inda idanun yara ai nesa da idanun yara wannan yana daga cikin abinda ke kawo lalacewa da gurbacewar tarbiya duk wani movement da wani motsi irin na rayuwar aure tsakanin ma'aurata to su yi shi nesa da idanun yayansu shine ma'ana ij'alil jima' wannan rayuwa ta aure da zaka yi da iyalinka to ka sanya ta ba'idan ta zama ta yi nisa an uyunil abna daga idanun yayanka inda yayanka za su gani amaliyatul jima' mu'amala irin ta rayuwar aure sirrul asrar sirrin sirrika kenan wa sirrul mamum ma sirrul imam kenan ba ta gani ma'ana sirri ne daga cikin abubuwan da ake asirtawa ake boyewa faj'aluha fi makanin khalid mughlaqin la yarakum fihi ahadu min al-abna daka in za a yi irin wannan hullar da wannan mu'amalar to ayita fi makanin khalid a gurin da yake ba kowa mughlaqin kullalle la yarakum fihi ahadu min al-abna ta yanda babu yanda za a yi wani daga cikin ƴaƴanku ya ganku kana ce ai sun yi bacci yara suna faɗo mutum yana wani wai ya ce ai sun yi bacci mun kuma Allah ya farkar da wani ba na fata an gane to da yawa yara sun koyi rashin da'a ko sun tunanin su ya nuna da wuri saboda ire-iren wannan mu'amalar da hulɗar da suke dan fahimta ta tsakanin iyayensu wanda kuskure mutum ba zai haifa wa dan wato ba zai haifa wa kansa ɗa mai ido ba in ya kuskura yana irin sakaci da irin wannan mu'amalar kusa da yara da aka dole ne ya zamto mutum ya nesantar da wannan mu'amalar da inda yara za su fahimta duk wani element da yara za su gane wani abu to sai an bar da wannan sawu
shisa ai nesa da su ya zama gurin ba kowa kuma kar a amince a ce to tunda gurin ba kowa ko kuma ba a rufe sun yi bacci wani cikin yara zai iya tasowa kawai yazo ya turo kofar shigo shisa aka ce mughlaqin sa'ala muawiyah bin aida al-qushairi النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاوية بن حيدة القشيري النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن حيدة القشيري يا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا مأيكين الله أوراتنا الأورب ما نأتي منها ميكي حلتا مبينة لغا الأورب وما نظر menene baya halatta mubayyana shine ma na ati min hawa ma nadar ay ma yajuzu lana an nadharahu wa ma la yajuzu qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihfaz auratak kai al auraka ka kula da ita lalle ka kiyaye al auraka illa min zawjatika inda zaka dandaka kafa saran zai za a janye shi to sai dai in kana tare ne da matarka wanda ita babu shamaki tsakaninku aw ma malakat yaminuka ko kuma baiwarka da ka mallaka wannan dan wani daga cikin su ya ga ainihin wato ai saraicin ka wannan babu ko ai zamantakewa ta wuri qultu ya rasulullah nace ya maikin Allah ara aita in kana alqaum ba'dhum fi ba'd ya maikin Allah ya kake ganin idan mutane sun kasance suna tare ko da yaushe ay muqtalidina wala yaqumuna min mawdihi ko da yaushe suna tare ba sa tashi ko a ce wani yana nan wani baya ko da yaushe suna nan shine ba'dhum min ba'd ay muqtalidin suna hada ko da yaushe to ya za a yi wani lokaci zaka shiga wanka wani lokaci zaka dan so ka dan miƙe kafa da sauransu ya al'amarin ko akwai dan wani sassauci qal annabi yace inistaba'ta Allah turiyaha ahadan fala yuriyannaha in dai kana da ikon kada wani ya ga al'auraka to kada ya gani qultu sai na saki tambaya nace ya rasulullah ya makin Allah fa in kana ahaduna khaliyan idan dayan mu kuma yana guri ba kowa ba zai iya dan cire kayayyakin sa kawai sha iska ya zauna ba sarara qal manzo Allah ce fallahu ahqqu an yustahya minhu minan nas Allah shi ya fi dacewar a ji kunya ba mutane ba. Wannan hadithin Ibn Majah ya ruwaito shi hadithi na 1920 sannan Hassanahu al-Albani Sheikh Nasiruddin al-Albani ya hassana hadithin a Sahihu Ibn Majah hadithi na 1572. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله فليستتر اذا دينكو زي زو وايالن ساتو يسترتي قارشن حديث ولا يتجرد تجرد البعيرين kada sisaraita saraita irin ta araquma ko dabbobi an gane ko ma'ana daya daga cikin ku zai zo iyalin sa yasturce kansa kada yayi tsirara kamar yanda dabbobi suke amma wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne wanda ke isnaduhu da'ifun saboda akwai al-ahwas ibn hakim shi kuma da'ifi ne kamar yanda ibn qani a cikin mu'jamis sahaba ya fitar da wannan hadisin a mujalladi na 2 shafi na 266 zuwa 267 haka imam tabarani a cikin al-kabir mu'jamul kabir ya kawo shi a mujalladi na 13 shafi na 315 da haka hadisi ne wanda yake da'ifi a ce mutum ya sitircewa zai sadu da iyali ko zai kusanci iyali a ce ya sitirce kansa babu sitircewa tsakanin mutum da iyalinsa an fahimta ko bal hadisin da ake kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wai nana Aisha ta ce ba ta taba gani ba daga gare shi bai taba gani daga gare ta wannan hadisin wasu sun ce mawdu'i ne bai inganta ba domin sai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga yi wanka tare da iyalinsa su yi wanka tare wanka ana yi da kaya ne da haka wannan shamakin babu shi tsakanin ma'aurata tsakanin mata da miji wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi muka yi ko wa kana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi dan umar radiyallahu anhuma ya kasance idza arada aljima'a in yana so ya kusanci iyali akharaja kullu shay'in min alhujra komai sai ya fitar da shi daga cikin dakin hatta radi har jariri da ke shayar da shi wannan shine ladabi shine tsari jariri da radi wanda yake shan nono har shi ba zai yadda yayi mu'amala da iyalinsa da dan jariri wanda ake shayar da shi nono a cikin daki ba
haka duk wannan yana daga cikin adabul Islam saboda yara kada tunanin su ya dinga tafiya wani guri musamman a wannan lokacin da muke ciki mai ban tsoro ga ya da giza-giza ta zama gidan kowa akwai gidan shedan ba kyaure gashi nan ta kodina ga wayoyi an amince ana ta babbawa yara to saboda haka sai kaga abubuwan akiba ba ta zama mai kyau a hakan ma ya aka kare ballantana yaro yana dan ganin wasu abubuwa da suke gudana ina fata an gane lokaci yayi to insha Allah sai mu tsaya a nan ai mai rukunin shi kuma abin da sai ya cika insha Allah za mu tsaya a nan insha Allah abinda muka karanta ya zama ni da Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.